أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان uwa masu kallon mu da sauraron mu ta kafar yaɗa labarai ta bonferai muna muku gaisuwa ta addinin musulunci a yau muna 14 ga watan Ramadan hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1442 wanda ya daidai da 26 ga watan 4 miladiya haihuwar annabi Isa dan Maryam alaihi assalam shekara ta 2021 idan ba mu manta ba ajiya mun tsaya akan aya ta 150 zuwa aya ta 151 a cikin suratul a'raf a shafi na 169 a yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi akan wannan aya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar kuma Allah ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makomin mu da mu da ku gaba daya alaramma Allah ya ce qala rabbi ighfirli wa li akhi
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim qala rabbi ighfirli ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين
قال ألا يتي النبي موسى يتي ربي أسلنش يا ربي سأنك تري يا أند الياوات أنك تري يا الندائي وأك شافي يا الندائي دا يا الإضافة يا ربي نسأقاتي قال ربي يتي يا أبنجي كنشي النبي موسى اغفر لي الله كغافر تامن wali akhi da dan uwana wa adkhilna fi rahmatik Allah ka sanya mu cikin rahamarka wa anta arhamur rahimin Allah kai ne mafi jinkan masu jinkai to anan wannan ta zo amsa ce ga annabi wato abin nan bayan annabi Musa ya fusata ne har ya so ya abin nan ladabtar da dan uwansa Harun har ya kama wuyansa ya kama abin nan kansa ya kama gimonyarsa sannan kuma daga baya Haruna ya kaddama mishi ya gabatar mishi da mi da uzurinsa kuma ya fahimci haka shi yasa sai komo yace rabbi ighfirli wa li akhi wa adkhilna fi rahmatika wa anta arhamur rahimin sai akwai mas'ala guda biyu mas'ala ta farko anan shine cewa yace anta arhamur rahimin idan Allah yayi rahama bayi suka yi rahama to ai ba a kamanta rahama Allah da ta bayi balle a ce ta Allah ta fita wani ina fata an fahimce ni shi yasa wadansu malamai suka ce na a'a Allah shine mai jinkai dan babu jinkai irin nashi ba a cewa nan Allah ya fi mutane jinkai wadansu suka ce a'a idan aka kamanta jinkai da jinkai to a kaddarta ma mutane suna da jinkai wanda Allah ya ba su to na Allah subhanahu wa ta'ala shine mafi wato kasancewa daidai kina sai zaman to arhamu ko ya zaman to maslubul afdaliya an ciri ana rufin Allah kai ne mai jinkai don babu jinkai irin naka ko Allah kai ne mafi jinkai don duk wanda zai yi jinkai wato bai kai irin naka ba ina fata an fahimce ni wadansu malamai sun tafi akan hakan ga mas'ala ta gaba ajiya mun karanta aya ta tattaunawa tsakanin annabi Harun da annabi Musa ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم انما فتنتم به وان ربكم الرحمن فاتبعوني واطيعوا امري سيمن كمانتا ده من قبل ولقد قال لهم هارون من قبل to wannan kuma amana ce ta ilimi wani lokaci har da zaka iya samu saboda bayanne ko kure wani lokaci ko abin da ya kama da haka a manta da wata kalima wanda wani dalibi zai iya dauka ta hakan ga akan kuskure to tun akwai damar gyarawa mun gyara kuma muna fata Allah ya bamu ikon gyarawa har ranar da zamu koma ga Allah alaramma Allah ce innal ladina ittakhadhu al-ijl
innal ladina ittakhadhu al-ijl sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa dhillah sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa dhillatun fi
Allah ce innal ladina hakika wadanda saboda labarin yana da muhimmanci sai aka fara da inna domin ana iya cewa alladina takhadul ijila sayanaluhum ghadabun min rabbihim amma saboda labarin yana da muhimmanci aka fara da inna ba dan kuma shi wanda ake ba labarin ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bai da labarin ba shi yasa aka mai ta'kidi ba wai don mu'minai ba a'a don kafirai wadanda ba su yi imani ba ko kuma labarin saboda muhimmancin sa sai ka kuma cikin balaga kaga wato aghrad na taqwiyatul khabar innal ladina takhadul ijla wadanda suka rike dan maraki an gane ko sai muka ce duk alqur'ani inda yazo da ya kawo ittakhadul ijla akwai ilahan wato shine an ka shafi amma alqur'ani duk inda yazo bai kawo shi ba saboda ni saboda bai cancanci a ce dan maraki ba wanda wani mutum na ya abin nan ya narkar da wato zinariya da sauran abubuwa yayi wannan abu ko a ce ya cancanta ma a kira shi Allah bai ma cancanta a kira shi ilahan ba shi yasa a'rada anhu Allah bai ma faɗi shi ba ina fata an fahimci ni kina aghradul hadf kinan mun kace ittakhadha asluhu ittakhadha domin akhadha ne sai an ka ƙara wato hamzatul wasli da ta'un sai an ka ce ittakhadha amma sai aka maida alhamza ta kuma ta'un ai innal ladina ittakhadhu al'ijla wadanda suka riki dan mariki ilahan shine ilahan ne duk cikin alqur'ani ya shafe shi wa id qala musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum biittikhadhikum al'ijla ka gani ko sannan Allah subhanahu wa ta'ala ce wattakhadha qaumu musa min ba'dihi min huliyihim ijlan kaga ijlan ilahan jasadan lahu huwa ko ijlan jasadan lahu huwa ilahan sai aka shafe shi yas'aluka ahlul kitabi an tunzila alaihim kitaban minas sama' faqad sa'alu musa akbar min dhalik faqalu arina allaha jahra fa akhadhathum as-sa'iqatu bi dhulmihim thumma ittakhadhu al-ijla ay thumma ittakhadhu al-ijla ilahan min ba'di ma ja'atuhum al-bayyinatu fa'afawna 'an dhalik wanda misalai ne kawai ne kawo shina nan bar jab cikin alqur'ani innal ladina ittakhadhu al-ijla lalle wadanda suka riki dan maraki ilahan kina an shafe shi wato abin bauta sayanaluhum ghadabun min rabbihim da sanu hushi na ubangiji zai shafe su an gane ko zai same su an gane ko ghadabun min rabbihim hushi na Allah subhanahu wa ta'ala zai same su wannan ababin aqida wadansu su ce a'a Allah baya yin hushi ma'ana azabar Allah za ta safe su a'a ita azabat asar ne ta ghadabullahi subhanahu wa ta'ala sannan wadanda suna daga cikin ayoyin sifat abinda ake nufi idan Allah ce ya sifantu da abu to kai baka da izinin ka ce a'a Allah bai sifantu da shi ba kai ta'tili ko kuma a'a ka neman ma wata Allah wata sifa kace ita ce yake rufi ko kuma a'a ka kamanta Allah da halittunsa wadanga ayoyin sifat ne ma'ana zaka yi imani da yadda Allah subhanahu wataala ya bada labarin su amma ba zaka tambaye kaifiyar su ba dan baka san yadda Allah yake ba zaka yi imani da Allah ya faɗi wannan abin ya tabbata gare shi amma kama yaliqu bi jalalihi wa kamalihi kaga in nice ra'sul kalbi kaga ar-ra'su ana nufin kai to ra'sul kalbi kan kare ra'sul jabali kan dutsi ra'sul himari kan jaki ko ba haka ba ko jakki ra'sul amri shugaba al'amari to in ka diba duka kalima ta ra'su ta amma da an ka danganta ta zuwa ga kaza 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 ta bambanta to haka in an ka ce mutun yayi fushi ba dai bane da ake dabba ta yi fushi ba dai bane da ake kare yayi fushi ba dai bane kuma da ake Allah yayi fushi tunda Allah laysa kamithlihi shay tun da yace shi yake yin hushi sai mu bar shi yana yin hushi irin hushin da yadda da shi ke sanin dake amma kace Allah baya yin hushi kenan ka nuna ka bar kafi Allah subhanahu wataala sanin Allah a antum a'lamu abillah malan Sheikh Muhammad al-Amin al-Shanqiti yace subhanaka hadha buhtanun azim mutun ya nuna yafi Allah sanin Allah kaga wannan wato magana ce da take tayi girma wallahu ta'ala a'lam al-muhimu dai sayanaluhum ghadabun min rabbihim hushi na ubangiji zai shafe su wannan ya nuna Allah subhanahu wataala yana yin hushi siratal ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim ba wadanda akai hushi da su ba waye hushi da su shine Allah subhanahu wataala qul hal unabbiukum bi sharrin min zalika masubatan inda Allah man la'anahu Allah wa ghadiba alaihi Allah yayi hushi da shi wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allah kaji alfa'idi ghadiba Allah Allah yayi hushi dan karkace Allah bai hushi ba ya yake yin hushi wallahi bai ga yamin ba dan da ya fadi da yana so in sani zai amfani da ya fada min ga yadda yake yin hushi amma cewa yana musu azaba tabbas zai musu azaba saboda azaban nan ta samu asali daga hushin da Allah ya yi da su Allah ya gane da mu Allah ce to sayyalaluhum ghadabun min rabbihim da sannu hushi da ubangiji zai same su wa zillatun fil hayatid dunya da kaskanci a rayuwar duniya sai malaman tafsiri suka ce to wadanga wadanda ake nufin cewa wannan abin zai same su sune wadanda suka bauta ma dan maraki kenan wato abin da ya same su shine da Allah ya hushi da su shine Allah ya ce to su kashe junansu sannan a karbi tuban su wa id qala musa li qaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadhikum al'ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum kenan ku kashe kawunan ku shine hushi daga Allah ya same su wa zillatum fil hayati dunya kuma sun hadu da kaskanci wadansu daga cikin malamai suka tafi cewa a'a shi nan wadanda ake nufi wa zillatum fil hayati dunya sune wadanda basu tuba ba daga bauta dan maraki kenan sai zaman to sune zillatun fil hayatid dunya kaskanci na rayuwar duniya zai same su amma waɗanda suka tuba to su wannan kaskancin ba zai shafe su ba ina fata an fahimce ni shine malamai suka kawo wannan magana ka duba cikin wato littafai na tafsiri zaka ga bambanci tsakankanin maganganu guda biyu da malamai suka kawo ka diba cikin wato tafsir na imamul qurtubi jami'ul ahkam na imamul qurtubi kuma ka diba cikin jami'ul bayan na imamut tabari a karkashin wannan aya sannan ka diba cikin al'adbun namir min majalisish shantiqi sannan kuma ka diba a cikin wato tafsirul qur'anil azim na ibn kathir zaka ga maganganun malamai da abinda aka kawo wa kadhalika najzil muftarin Allah ce kama haka ne muke sa kan kama al muftari da masu kirkira ƙarya duk wanda yayi shirka da Allah ya kirkira ƙarya ya danganta zuwa ga Allah domin ya dauki ibada ta rububiyya ko uluhiyya ya danganta ta zuwa ga halittun Allah wanda kuma kiran ƙarya ne wa man yushrik billahi faqad iftara isman azima duk wanda yayi shirka da Allah hakika ya kirkiri wato zunubi mai girma wato kuma ya kirkira ƙarya domin ya kokarin daidaitar da mahalicci da halittu kaga wannan ƙarya ce a aikace domin bai yiwa wanda ya halitta ya zamanto daidai da wanda bai halitta ba afa man yakhluqu kaman la yakhluqu afala tadhakkaruna قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار shin wanda ya halitta yana zaman tuwa dalilin wanda bai halitta ba bai yiwa ba kuma Allah subhanahu wataala cikin wannan aya ta cikin suratul ra'd waccan tana cikin suratul nahl yace am ja'alu lillahi shuraka'a khalaqu ka khalqihi shin sun sanya ma Allah abin bauta ne abin tarayya wadanda sun gidi wata halitta da suka yi irin ta Allah sannan sai suka kamanta su da Allah hadha khalqullah fa aruni madha khalaqa alladhina min duni ayoyi suna da dama a cikin wannan almuhimmu dai wa kadhalika najzil muftarin Allah yace duk wanda yayi shirka da shi wannan hushi na Allah zai shafe shi sannan kuma kaskanci zai same shi sai zaman tuwa ga aya tana matsayin fadlaka ko ko tana matsayin tadhyil in an ce tadhyil daga bainuna shine jela ma'ana abinda zai biyo baya fadlaka kuma daga fadhalika ne kenan ishara ce zuwa ga wannan hukuncin bai tsaya ga mutanen annabi Musa ba da suka yi shirka duk wanda yayi shirka hushin Allah zai tabbata a gare shi sannan kuma kaskanci na rayuwar duniya zai tabbata a gare shi ko da kaga ya samu duniya a farko a ƙarshe idan bai tuba ba zai wargaje shi yasa za ku ga wanda suka yi shirka a farko rayuwar su an ji dadi amma a ƙarshen rayuwa an ƙare babu komai masu sihirce-sihirce duk kalli tarihin su kakane suka ƙare rayuwar su a ƙarshe an ƙare cikin hauka an ƙare cikin kaskanci an ƙare cikin bara an ƙare cikin gashi nan dai abubuwa daban-daban to shi yasa Allah ya ce wa kadhalika najzil muftarin kama haka ne muke sa kan kama an gane ko almuftari da masu shirka wanda suke kirkirin ƙarya duk inda suke kinan sai zaman tonan kiyasi ne dan kai kiyasin duk a lokacin da an ka same su Allah ya gane da mu mala Allah ya ce wallazina amilus sayyiat
وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ
Allah subhanahu wa ta'ala ce wallazina waɗanda amilu sayyi'ati suka aikata aiki mummuna thumma tabu min ba'daha sannan suka tuba min ba'daha waɗansu malaman tafsiri suka ce az-zamiru yarji'u ila sayyi'ati kenan thumma tabu min ba'di sayyi'ati sai suka tuba bayan waɗannan munana ayyuka domin shi jam'u muannath salim ana iya maida mishi dhamiri ha'un an gane ko wato al-muslimatu sai ka ce ra'aituha kenan na gansu kana ita ra'aituhunna ko ra'aituha to kaga nan sai ce wato walladina amilus sayyiati thumma tabu min ba'daha kenan as-sayyiat ay thumma tabu min ba'di as-sayyiat wadansu daga cikin malaman tafsiri suka ce a'a walladina amilus sayyiati wadanda suka aikata mummuna aiki thumma tabu min ba'daha kenan az-zamir yarji'u ila al-mafhum min as-siyaq wa huwa at-tauba an gane ko domin za a ce thumma tabu min ba'daha ay min ba'di at-tauba domin za a ce taba yatubu taubatan az-zamir yarji' ila ma hudhifa shesa ana iya dumai da zamiri zuwa ga al-ma'lum min as-siyaq wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa ay i'dilu al-'adlu huwa aqrabu lit-taqwa wannan shine tsari na tafsiri wato abinda malamai suka faɗa walladhina amilu sayyi'ati wadanda suka aikata mummuna aiki sayyi'at jam'i ne na sayyi'a an gane ko mulhaqun bi jam'u mu'allasu salim domin babu sayyi namiji da mace wanda ake gani a ce wannan namiji ne wannan mace ne a'a dama dai an samu su istilahi na amma nan as-sayyi'at mummuna jam'i ne na sayyi'a ya samo asali daga sa'a yasu'u shine abin da ya bakanta ma mutun da rai domin duk abin da yake mummuna lokacin da zaka karbar sakamakon shi to zaka ga wantu huskarka ta yi cikun kai bakin ciki haka dalibi karshen shekara idan bai yi aikin kwarai ba zaka ga idan an bashi takardun shi zai yi bakin ciki haka kiyama kafiri za a bashi aikin shi wato littafin shi na aiki zaka ga yayi bakin ciki to sa'a yasu'u an gane ko to sai an kace sayyi'a domin wato fa'ila ne to amma da yake wawun ta hadu da ya'un kamar yadda mun kai bayani a jiya idan suka hadu ne lokaci gaba ɗaya ma ana maida su ya'un wato min huliyihim da min halihim mun kace jam'i ne na haliyu to jam'in shi fa'ulun ne haluyun amma da wawun ta hadu da ya'un sai an kace huliyun an gane ko to anan kuma sayyi'a fa'ila sai an kace sayyi'ati aka maida wawun ta koma ya'un wannan babi ne na sarf an gane ko kuma aka ƙara alif da ta'un ya koma jam'i mu'min mu'mina sai a ce mu'minat to mu'minat idan mata ake nufi wannan mu'annath salim ne sayyi'at sai a ce mulhaq bi jam'i mu'annath salim domin babu sayyi namiji wanda ake gani da sayyi'a mace wanda ake gani balle a bambanta tsakankanin su almuhimmu dai bayani ne na abin nan na lugha walladhina amilu sayyi'at waɗanda suka aikata ayyuka munana waɗansu malamai suka ce nan sayyi'at matsayin maf'ulun bihi shike suna ne dama duk zunubi ana kiran shi sayyi'a waɗansu malaman tafsiri suka ce a'a nan abinda ake duhi sifa ne kenan wallazina amilu alfi'lati sayyi'at suka aikata ayyuka munana duk wanda ka dauka yayi in ka dauke shi wato matsayin suna kina ammanci asalinsa daga sifa ne har ya koma suna yayi kamar yadda anka sanya suna suratul fatiha fatiha kawai ya koma sunanta Fatiha ba wai dan za ta bude littafi ba to ana iya a ce sayyi'a ya tashi daga wasfu ya koma suna tunusiyatil wato abin nan alwasfiyya wadansu kuma daga cikin malaman tafsiri suka ce a an shahi alfi'lat wadanda suka aikata ayyuka munana duk yayi thumma tabu min ba'daha suka tuba bayan as-sayyi'at munana ayyukan da suka aikata ko thumma tabu min ba'daha suka tuba min ba'di tauba bayan sun yi tuba wa amanu suka yi imani nagari an gane ko inna rabbaka lalle ubangijinka ya kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ko kuma na inna rabbaka lalle ubangijinka ya kai annabi musa domin idan muka kalli tan ana magana ne da annabi Musa za a karbi tuban mutane shi sai mu ce inna rabbaka dhamiri ne ya kuma zuwa ga annabi Musa in muka kalli a lokacin da aka bada wannan labarin alqur'ani yana sauka ne ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai mu ce inna rabbaka lalle ubangijinka lalle kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min ba'daha bayanta an gane ko wato bayan tuba kenan koko bayan waɗancan mummunan ayyuka da sun ka aikata la ghafurun mai gafara ne rahimun kuma mai jinkai ghafurun fa'ulun ne yana daga cikin siyagul mubalagha yana daga cikin siyagul mushabbiha bil fi'li rahimun shi kuma fa'ilun ne yana daga cikin as-sifatul was-sifatul mubalagha kuma yana daga cikin sifatul mushabbiha ka koma cikin babi na sarf kaga siyagul mubalagha kam yujadu fil lughati al-arabiyya sun kai wazini he da guda 20 shi ma siyagul mushabbiha bil fi'li sun kai guda 20 ka san su ka san ma'anonin su dan ka san yadda zaka tunkara kara fassara nasoshi idan sun kazo maka lalle ubangijinka la ghafurun kaga wajen karbar tuba sai Allah ce inna ya kawo harfin taukidi rabbaka yayi idafa zuwa ga annabi shi dan daukakar da annabin shi min ba'diha bayan an aikata la 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 mutanalfin ta'kidi yana ce yana iya cewa inna rabbaka ghafurun amma sai kawo lamun dan karfafawa yace inna rabbaka min ba'diha la ghafurun mai gafara ne rahimun kuma mai jinkai ne Allah yana son bayi su tuba idan suka aikata zunubi amma ina mutane banna suke aikata shirka ce suka aikata babu wani laifi a duniya wanda ya kai shirka babu shi inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha indai an mutu ana shirka Allah bai yafewa amma kadibi da suka yi abin ga Allah ce in sun tuba Allah zai gafarta musu to ina wani laifi wanda ya kai ta haka bani isra'ila da Allah subhanahu wataala ya faɗi laifin da suka aikata a cikin wato abin nan suratul ma'ida da Allah subhanahu wataala ya faɗi cewa waɗanda suka laqad kafara alladhina qalu inna Allah huwa al-masih ibn maryam laqad kafara alladhina qalu inna Allah thalithu thalatha shirka ce amma Allah ya ce afala yatubuna ila Allah wa yastaghfiruna shin bai yiwa su tuba su nemi gafara Allah subhanahu wataala Allah ya gafarta musu wallahu ghafurur rahim waɗanda suka kone muminai ka san dai babu bala'i a ce mutun ya kama masu imani an gane ko ya kona su ko ya kone su amma Allah ce in sun tuba Allah zai gafarta musu innal ladhina fatanu almu'minina walmu'minati thumma lam yatubu sai in busu tuba ba to kaga ashe babu laifin da Allah subhanahu wataala bai gafarta amma kada ka yadda da cewa bari in aikata in tuba dan sana yiwa kana cikin aikatawa ka koma ga Allah kakka daukan makanka cewa a'a bari in aikata laifi inna qari in tuba yana yiwa ka shiga cikin fara aikatawa baka ma kai tsakiya ba ka mutu ko kuma tana yiwa ka dauki niyyar tsaf shikenan sai ka je ka samu matsala ana bada labarin wata karuwa suna gidan wani karuwancin su sai mai gidan ya kore su da mai gidan ya kore su sai abin ya mata bakin ciki kenan kamar ma Allah subhanahu wataala na ya kore su kawai sai ta tattara kudin ta gaba ɗaya sai ta je makka tace canza su su yi karuwanci ta je can ba sai sati ba tun ba ta fara karuwanci ba sai ta mutu shikenan magana ta kare kaga ba ayi ba Allah ta'addancin ba kuma an koma zuwa ga Allah subhanahu wataala dan haka akwai hatsari mutun ya ce a bari in yi laifi daga baya in ce Allah shahidin ko kuma mutane shahidin wani lokaci kana cikin aikatawa sakamako ka iske ka babu wata dubara wanda za ka yi kuma wato mutumin da duk ya saba da yau yayi ya ce a gafarta mai yau yayi ya ce a gafarta mai to ana ganin cewa wata rana in ya tafi aikata ba zai dawo ba Allah ya muna mai kyau dan haka dai Allah yana gafarta kowane irin tuba ayoyi sun yi bayani waɗanda suka kona muminai waɗanda suka yi shirka duka dai Allah ya ce a dawo a tuba tun lokacin tuban yana yiwa an san sharuɗan tuba kafin a ga mala'ikin mutuwa Allah yake karɓar tuba sannan kuma daga ciki ayi nadama akan abin da anka aikata mai ahallari ma ya kawo su wa shurutut tawbah yace ko annadamu ala ma fata wanni yato Allah ya uda ila zambin fi ma baqiya alaihi min umrihi wa an yaqla min al ma'siyati in kana mutalabbisan biha ko ba haka ba annadamu kai na dama akan abin da ka aikata wanni yato Allah ya uda ila zambin an gane ko sannan kai niyyar cewa ba za ka dawo ba domin bai dace baka ce a'a to nan zuwa wata guda zan koma kamar yadda mutanen da sun ka dauki niyyar to yanzu sun tuba sun bar shan giya sun bar zina sun bar komai cikin watan Ramadan amma da an ga wata da watan Ramadan ya wuce koma za su yi kaga ba za ta tuba mai ba annadamu kuma kai nadama cewa abin da ka kasa bai ai ba sannan kuma ka kame daga barin sabo in ka kasance kana cikin shi in kana mutalabbisan biha sannan kuma malamai suke cewa in akwai haƙoƙin mutane to dole sai ka mai musu da abin su dan wanga tsakaninka ne da Allah subhanahu wataala kuma kakka bari mala'ikin mutuwa shi bayyana dan ko fir'aun da yanga mala'ikin mutuwa sai ce ya tuba Allah ya ce a'a wannan lokaci ba a yadda da shi ba Allah ya faɗi wannan walaysatit tawbatu lil ladina ya'maluna sayyi'ati hatta idha hadara ahaduhum al maut qala inni tubtu al an wal ladina yamutuna wa hum kuffar ulaika a'tadna lahum adhaban alima Allah ce babu tuba an gane ko ga wanda yake aikata mumuna shikenan sai ya ga mala'ikin mutuwa ko sai ce ya tuba ko ku wala ladina yamutunuhum kuffar mutun ya mutu kafiri an tashi kiyama yace Allah na tuba Allah bai da wannan tuba ba wallahi ai kokari mu gyara bari mu bar cewa ma mutane su gyara ya kamata mu ce mu gyara dan kowa shi na da nashi laifi kuma wallahi bai san lokacin da mutuwa bai za ta zo mishi ba kowa akai baka san lokacin da zaka mutu ba dan haka ka kwana cikin shirin ko ta kwana kuma duk yini duk ta'addancinka duk ta'addancinka duk rana sai ka shiga hannun Allah an san dan adam da hannun Allah shi ko da yashi ko to amma ai a zahiri babu wani abu wanda zaka yi ka fita cikin hannun Allah amma akwai alamomin da Allah ga nuna maka na cikin hannun shi tunda kwana kake yi kai kwanan rana ranka shi na ga hannun wa wanda lokaci kai kwanan dare ranka shi na hannun wanda lokaci hannun wa ka sai kana hannun Allah in ya gara ba zai mai doma ran ba to an ka mai doma kuma ka tashi kai ba Allah ta'addanci kullun kana shiga hannun Allah so biyu ko so uku ko so biyar dubbancin da kake yi amma dan adam ina shedan ya war abin nan ya abin nan nashi ya mantar da shi Allah kai mu nutsari inna rabbaka min ba'daha laghafurur rahim lalle ubangijinka bayan at-tauba ko kuma bayan as-sayyi'at laghafurun mai gafara ne rahimun mai jin kaini sai Allah ce walamma sakata an musal ghadab
walamma sakata an musal ghadab akhadha al-alwah وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون
الله سبحانه وتعالى ولما سكت لوكتين دي يشرو أم موسى جاء النبي موسى الغضب هشي wannan wuri akwai mas'ala da yake tana da hatsari domin shi hushi nan an ce yayi shiru ga annabi Musa shi yasa malamai suka yi magana mai yawa dole sai mun dan kawo saboda fahimtar nassin alqur'ani wani lokaci dole sai an koma ma ilmumuka daban-daban da a hada ra'ayuka na malamai a fitar da mas'ala ru'ya mutakamila dai daga cikin malaman tafsiri da ake kira Imam Az-Zamakhshari wato a cikin tafsirin sa wato abin nan ya kawo cewa duk da yake aqidar shi ta mu'tazila ce amma zamu yi masa adalci a matsayin shi ya faɗi mas'ala ta balaga wannan shine muke da alaka da shi ina fata an fahimci ni kenan sai yace isti'ara ce badi'a isti'ara abin da ake cewa isti'ara shine a dauki wata kalima a aza ta wurin wata kalima ayi alwanta misali kace na wato misali kace nan da anka ce sakata kaga yin shiru asalin shi dan adam ke yin shi amma sai aka dauke shi aka danganta shi zuwa ga mi zuwa ga hushi kenan isti'ara ce badi'a yace an siffanta wato kamar hushi dan adam da yana ma Musa taratsiya da mishi daga baya sakata sai yayi shiru amma qira'a da tazo walamma sakana an Musa al-ghadab riwaya ce shadha duk da yake sakata yana nuhin ya kwanta ko yayi shiru ko yayi kawaici inji malaman zaure shi ko sakana shi ko ya kwanta ina fata an fahimce ni wadansu kuma daga cikin malaman tafsiri suka ce a cewa nan isti'ara ce makniya abinda ake cewa isti'ara makniya shi isti'ara tashbihun ne a kamanta abu da abu to sai a shafe ɗaya daga cikin abubuwan da anka kamanta sai a bar ɗaya daga cikin lawazimi shi kaga nan asalin wanda yake yin shiru shine dan adam kenan an siffanta kushi da dan adam amma kuma an bar alamar dake nuna akwai dan adam wa rumiza bi shay'in min lawazimihi shine sakata inji wadansu malamai suka ce a nan tashbihi na an kai an shabbaha an kamanta jumudul ghadabi wato daskarewa ko kwantawa kushi a Hausa kenan mun fassara shi bin qita'il kalam da yankewar magana wadansu kuma daga cikin malaman tafsiri suka tafi cewa a shi sakata a larabce inji imamu zajjaj yace shi ba haka ya fahimta ba sakata kala biyu ne a cikin larabci yace akwai sakata wanda ke nuna kwantawa kushi akwai sakata wanda yake nuna cewa dan adam yayi kawaici yace laraba suna cewa sakatal ghadabu saktatan na ana nufin hushi ya tsaya amma ana cewa sakatar rajulu sukutan kenan shi a wajen shi kawai sakata ma babu wata isti'ara babu wani abu sannan wadansu daga cikin malaman tafsiri sun tafi cewa sakata an Musa al-ghadab qalbu ne an kai wato an ce qalbu shi ghadabu shine kamata ya zo wurin Musa ya zo kamar ya kamata ya zo wajen ghadabu amma sai aka juya ana yin shi kuma kakkace babu shi cikin Qur'ani ba qalbu na zuciya ake rufi ba mun taba bada labarin shi Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul qasasi yake cewa fa'amiyat alaihimul anba'u ai asalin shi fa'amiyat alaihimul anba'u labarai sun makamce daga mutane alhali asalin maganar fa'amu anil anba'i mutane sun makamce wato ta hanyar ba za su iya bada labari ba ban sani ko ka fahimci wannan saboda ka san wani duk masalan da za a faɗa sai ya bika kenan da anka ce walamma sakata an Musa al-ghadab ai walamma wato sakata an Musa al-ghadab kenan walamma sakata Musa anil ghadab lokacin da Musa ya kame daga hushi haka sun ka tafi cewa maganganu ne na malamai muna kawo su saboda yana da kyau dalibin ilimi ya rinka sanin mas'aloli daban-daban domin in ka san mas'ala guda wani lokaci sai ka rinka tunkararta ka ce kawai ita kadai ce akwai ko da aka so a bincika sai a ce akwai maganganu na malamai to yana da kyau ka rinka bincike har ya zama to da kake cewa babu abu an tabbatar da cewa babu wannan abin almuhimmu dai walamma sakata an Musa al-ghadab lokacin da hushi ya kwanta ga annabi Musa an gane ko al-ghadab hushi ya kwanta ga annabi Musa nan wani malami ya littafi fiqhul ghadab shine fiqhu na ghadab kun san muna yin fiqhu na sallah muna yin fiqhu na zakka muna yin fiqhu na hajji to akwai fiqhul ghadab faqihi na hushi domin hushi yana shiga cikin fage daban-daban kaga ya shiga cikin aqida mun kawo mas'ala wasu sun ce Allah ba ya hushi a mun kawo Allah ya hushi fiqhul ghadab annabawa suna yin hushi an kawo annabi Musa yayi hushi me yasa yayi hushi an kawo cewa masu da'awa suna iya su yi hushi saboda canzawa al'amari miji na iya hushi mata tana iya yin hushi kowa yana iya yin hushi to ya za a samu mas'ala me ya kamata kai lokacin da kaga mutun yayi hushi me ya kamata kai lokacin da kai yi hushi ya za a yi wannan abin ba zai maka tasiri ba shine wani malami yayi suna yayi littafi sunan sa fiqhul ghadab na manta sunan malamin amma ina tuna insha Allah ta rayuwa in zo muku da shi Allah ce to walan ma sakata an Musa al-ghadab lokacin da hushi ya kwanta ga annabi Musa akhazal alwaha sai ya riki alwah wadannan alluna na attaura da ya jefar da su can wajen wa alqal alwaha wa akhadha bi ra'si akhihi yajruhu ilayhi da akhazal alwah imam Suyuti da yazo a cikin littafin sa al-iklil filistinbat at-tanzil sai kawo istinbatin wata mas'ala anan wadda Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah yace idan malami ya jefar da littafi a cikin hushi ba za a kafirtar da shi ba domin mi domin nan an ce walan ma sakata an Musa al-ghadab akhadha al-alwah kaga Musa ya jefar da alluna at-taura at-taura littafin Allah ce amma da yake cikin hushi ne yayi to Allah bai kama shi ba to kuma wani malami bai kai annabi Musa daraja ba kenan in yayi hushi dan ya jefar da littafi ba za a kama shi ba to amma anan sai malami suka ce akwai dan karin bayani kadan shine cewa ya zaman to hushin nan ya kai inda mutum faqada saitara domin hushi da maye da ake cewa maye da dukkan wadansu abubuwa ana nufin abubuwa ne wadanda in sun kai sun yi ma dan adam tasiri bai san ma abin da yake yi ba domin idan ran dan adam ya bace kwarai akwai inda bai iya control bai ma san abin da yake yi ba to nan sai a ce wannan abin duk abin da yayi babu hukunci akan sa shi yasa alkali idan mutunci ya saki matarsa aka zo aka iske yayi wani hushi ne ta fusatar da shi har bai san abin da yake yi ba to ana iya in yayi rantsuwa da Allah cewa bai san abin da yake yi ba a ce wannan sakin babu shi amma ba haka za a cewa ba dan kowa yanka ce haka nan zai ce a shi wallahi cikin hushi ne saki matarsa ai ba ya sakin mace sai cikin hushi haka maye idan mutun yayi mayen da bai san abin da yake yi ba to idan ya saki matarsa tabbas bai san abin da yake yi ba shine ake kira as-sakranu tafih shine wanda yayi mayen da har ya fita hayyacin sa yana da kyau alƙali ya fahimci wannan shi yasa ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam a cikin hadisi da yazo cikin littafin hadisi sunan yake cewa kada wato dai daga cikin ku yayi hukunci wa huwa ghadban yana cikin hushi sai malamai suka yi kiyasi suka ce hushin da zai hana maka fahimtar inda anka dusa sannan kuma za a yi kiyasin duk halin da zai saka ita cikin hayyacinka ma'ana kenan idan kana jin kashi ko kana jin fitsari yana damunka ko kuma takka ta fusatar da kai ko kuma dai kana cikin ayyu mushawwish fikri duk abin da yake hana hankalinka ya tsaya kai tunani ka gane inda gaskiya take to kakka yi hukunci to ya an ce alkali kashi to haka ma miji a gidansa kashi hukunci haka malami kashi hukunci hukuncin ya shafi kowa da kowa ba wai kawai alkali dai ake zance ba kuma ba wai hushin dai ake nufi ba mas'aloli ne masu yawa ɗan uwa Allah ya taimake mu walan ma sakata an Musa al-ghadab akhadha al-alwah annabi Musa bayan hushi ya kwanta ya dauki alluna ya nuna cewa yanzu kan hushi wato abin nan hushin sa ya kwanta Allah bai kama shi ba saboda da dangan yayi kaga da Allah subhanahu wataala zai zarge shi amma da yake Allah ya san zuciya in ta wuce inda babu control kuma hushin da annabi Musa yayi bai yi don kan shi ba bai yi don an taba wani dan gidan su ba bai yi don an dan taba wani dan jahar su ba bai yi ba don an taba dan wata kabila shi ba bai yi ba don an taba matar sa bai yi ba don an taba wani abu hushin da annabi Musa yayi don an taba haƙin Allah subhanahu wataala ne shi yasa shirka ce iske ana yi ba wai saboda furtin shi yake kariya bai wannan hushi balle Allah subhanahu wataala ya kama shi mu ko yanzu kaga mutun ya yi hushi an taba matar shi ko an taba dan gidansu ko an taba kaza ko an taba kaza amma sai a taba addini a taba Allah a taba annabi ba ruwan shi amma da an taba intirin shi yanzu kana jin ya bayyana wannan ya kamata mutun ya canza manhajin shi ina akan wannan Allah ya mu na tsari an gane ko shi yasa shauki yake ce sifanta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Ahmad Shauqi ba Shauqi Dhaif ba domin Ahmad Shauqi sha'ir ne Shauqi Dhaif kuma adib ne manyan malamai ne na kasar Misra an gane ko almuhimmu dai Shauqi yayi Hamaziyya wani littafi ne ake kira Hamaziyya ko wata qasida kadiba cikin ash-Shauqiyyat na Ahmad Shauqi yayi Hamaziyya Hamaziyya shine waƙe qasida wanda take karewa da Al-Hamza daga Al-Hamzatu na sai anka ce Hamaziyya ko Hamaziyya an gane ko abin nan da haun ana fada da ha babba akwai wani malami da littafi da ake kiran sa busari yayi hamaziyya wanda take karewa da alhamza to shauki da yazo shi ma sai yayi hamaziyya ta yabon manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan ka fahimta to shine shauki yake fada cikin hamaziyyar shi wa idza ghadibta fa inna ma huwa ghadbatun fil haqq la dighnun wala baqta'u yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa idza ghadibta idan kayi hushi fa inna ma hiya ghadbatun fil haqq yana yin hushi ne a cikin an saba ma addini fa inna ma hiya ghadbatun fil haqq la dighnun wala baqta'u ba dan saboda akwai wata kyama ba ta wata muni bukatar duniya da ta hada shi da wani wala baqta'u ko wata kiyayya a'a in ka ga ya hushi an taba addinin Allah an taba Allah wannan shine alamar mai imani amma mai da'awa dan an zage ka an ci mutuncin ka duk haka an kai ba annaba sai kai hakuri wannan ba matsala bace ina fata an fahimce ni ba kanka kake karewa ba addini kake karewa sai sai an zage ka ba dole bane sai ka fito ka kare kanka amma in an yi ma kage sai ka fito ka nuna ƙarya ne amma ka kare addini kaji abin da shauki ya fada ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan diwani yana da kyau dalibi ilimi ya dauke shi dan ya karanta shi ya samu fa'idodi masu yawa almuhimmu dai lokacin mu yana tafiya walamma sakata an musa alghadab lokacin da hushi ya kwanta ba annabi musa akhadha alwaha ya riqi alwaha alluna wa fi nuskhatiha atikin nuskha takaddunta to anan can anti alwah alluna nan ko nuskha ante takardu to kaga da allo da allo da takarda kowa ya san ba daina ba ko ba haka nan bane to cikin qur'ani akwai kuskure a'a ya kamata ka fahimci wani abu na farko anan abin da ya kamata ka fahimta kalima tana sakha wani lokaci tana nufin shine abin da aka rubuta an gane ko aka kwafa aka rubuta shine nasakha shi yasa Allah ya faɗi ma kafirai ayyukan su inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'maluna ana rubuta ana kwafa abin da kuka aikata ya kamata ka fahimci wannan kenan wa fi nuskhatiha a cikin kopin da aka yi bayan allunan sun kare aka koma aka kwafe su to babu matsala ko kuma wa fi nuskhatiha a cikin rubutun da aka yi mata domin da saka rubutu ne dama can an kalli alluna ne na an kalli kuma an rubuta su duka babu wata matsala babu kuskure cikin alqur'ani sai in baka fahimta ba Allah ya ganar da mu wa fi nuskhatiha a cikin waɗannan rubutun ko takaddun da aka rubuta tun da tana yiwa a rubuta ta a cikin takadda hudan akwai shari'a wa rahmatun kenan akwai shari'a a cikin at-taura wa rahmatun akwai rahama ma'ana akwai ababe sabubban dake sawa a samu rahama lil ladina hum li rabbihim yarhabun ga waɗanda suke tsoron ubangijin su ma'ana waɗanda suke jin tsoron Allah domin ar-rahab yana nufin tsoro sai malamai suka ce to anan akwai mas'ala mai hatsari shine nan li rabbihim yarhabun wa galamun minene sunanta waɗansu daga cikin malaman tafsiri suka tabi da cewa ita ta ake kira wato abin nan lamun ce muta'alliqa bi bismin mahdhuf ma'ana akwai wani suna wanda anka shafi kenan lil ladina hum rahbatuhum li rabbihim yarhabun waɗansu daga cikin malaman tafsiri suka ce a'a wannan lamun muta'alliqa ce bi fi'lin mahdhuf akwai fi'lin da aka shafi domin asalin sa shine wato lil ladina hum yakhshawna wato yakhshawna li rabbihim domin yarhabun ya kamata a ce yarhabuna yarhabuna ni bai bukatar lamun waɗansu daga cikin malaman tafsiri suka ce a'a wanga lamul illa ce shine lil ladina hum li rabbihim ay li ajli rabbihim yarhabuna iqabahu waɗansu daga cikin malaman tafsiri suka ce a'a wanga lamun ana kiranta lamut taqwiya fi'ili ya gabata to tunda fi'ili yazo baya ya kamata a ce yarhabuna rabbahum to sai zaman to li rabbihim ya gabata fi'ilin bai yi karhi ba sai aka yi taqwiya aka kara mishi wannan lamun lil ladina hum li rabbihim yarhabuna waɗansu malamai suka ce taqwiya ba sai yazo gaba ko yazo baya duka dai ne in gaba in baya ana iya kawo ta li ta'kidil ma'ana don karfafar da ma'ana ya ayyuhal mala'u aftuni fi ru'yaya sai ce in kuntum lirru'ya ta'buruna ai in kuntum ta'buruna ru'ya sannan kuma Allah ce fa'alun lima yuridu kaga nan fa'alun lima yuridu ba lima yuridu fa'alun na ba a'a fa'alun lima yuridu yana aikata abin da yake so ai yaf'alu ma yuridu ne ina fata an fahimce ni qul asa an yakuna radifa lakum ba'dul ladhi tasta'jirun qul asa an yakuna radifakum ba'dul ladhi tasta'jirun kenan ko fi'li ya gabata ko yazo baya duka sun kace ana fada almuhimmu dai maganganu ne na malamai amma in mun ce lamul illa ce lil ladina hum li rabbihim yarhabuna shine ubangijin su dai suke jin tsoron sa kina an yi at-taqdim wa at-ta'khir dan saboda a nuna maka tsoro na gaskiya ba babu wanda aka yi mashi irin na Allah shi Allah ba ai masa tsoron da ake masa tsoron dan Adam in yana da bindiga ana ji tsoron shi saboda yana da bindiga in yana da makami za a ji tsoron shi amma ba za a ji tsoron shi irin tsoron da ake ma Allah subhanahu wataala ba dan Allah ya fi karfin shi kuma Allah zai iya yin maganin shi ko wane ne shi kuma duk abin da tunkara Allah ya fi shi shi yasa ba ai ma wani irin tsoron da ake ma Allah subhanahu wataala ayoyi da dama kuma sun yi bayanin wannan bai dace ka so ka ji tsoron wani ba irin yadda ake tsoron Allah alam tara ilal ladina قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية كذا كخشية الله أو أشد خشية يد باء الصورون وإن يد أكي صورون الله كما هكا بيدات أصوون وإن يد أكي صورون الله بل انتنام أصوشي صن ديفنا الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين المهم دي للذين هم لربهم يرهبون قوان دا أسكي جنس ورؤ بين جنسو أكوي رحمة تكين التورة دليلين دكسا أسام رحمة كما أكوي دليلين دكسا وأسام شريا وأن يانونا وأن دباس قرآن الله بذاس سام شريا بأتين التورة بذاس سام رحمة التورة با هكا القرآن أتكين سأكوي رحمة أتكين القرآن أكوي شريا أما قوان دا سكي جنس قرآن الله وأن دباس basa jin tsoron Allah babu rahama a cikin alqur'ani a gare su babu shari'a a cikin alqur'ani a gare su Allah kai bude tsari malamu je aya ta gaba saboda lokaci ya fara tafiya
wahtara musa qaumahu 70 rajulan limiqatina falamma akhadathumur rajfatu qala rabbi law shi أهلكناهم قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين
الله سبحانه وتعالى واختار موسى النبي موسى يا زابا قومه متى ننسى 70 رجلا متون 70 لميقاتنا سبود حدوا دمو nan waɗansu malamai suke cewa wannan fi'ili na ikhtara yana buƙatar maf'ulun bihi guda biyu dai ayi masa nasba dai kuma ayi masa jarra kenan asalin maganar wahtara musa min qaumihi 70 rajulan limiqatina waɗansu kuma daga cikin malaman tafsiri suka ce a shi ikhtara in kaga dama ka kawo min in baka dama ka kawo min ba duka cikin alqur'ani ko kuma cikin lugha akwai fi'ilin da suke dauka jarra kuma wani lokaci su yi nasba kai tsaye magana ce ta malamai wahtara musa annabi musa ya zaba qaumahu daga cikin mutanensa 70 rajulan mutun 70 limiqatina dan haduwa da mu to wannan miqatin an yi maganganu da dama akan sa wani miqati ne wadansu daga cikin malaman tafsiri suka tafi cewa abinda ake nufi da miqati shine miqatin da annabi Musa ya tafi ya gana da Allah ya tafi da mutun 70 amma sai ya je shine farkon wanda zai fara wato ganawa da Allah an gane ko to waɗannan mutanen da suka je sun je ne su ma za su ji maganar Allah subhanahu wataala dan Allah ya ce wa wa'adna Musa 30 laylatan wa atmamnaha bi 20 fatamma miqatu rabbih 40 layla sannan kuma ya nuna cewa annabi Musa bai yi nisa da mutanensa sosai ba domin Allah ya ce wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa qalahum ula'i ala athari wa ajiltu ilayka rabbi litarda kina annabi Musa ya gabata sannan kuma waɗannan mutanen guda 70 suka zo suwa sun ji maganar Allah subhanahu wataala sannan suka ce ba za su yi imani ba sai sun ga Allah sannan tsawa ta kama su waɗansu malamai sun tafi akan wannan duk da yake cewa annabi Musa shi kaɗai ne ya gana da Allah yana da'afa wannan ra'ayin na cewa wato tare da annabi Musa suka tafi suka ji maganar Allah waɗansu kuma daga ciki suka ce a'a miqatin waɗanda suka bauta ma dan mareki an samu lokacin da Allah zai karɓa tuban su sai aka ce ya zabi mutum 70 daga cikin su su je su gana da Allah su kai uzuri su ko lokacin da suka zo suka ce ba za su yi imani da Allah ba sai sun ga Allah sai tsawata kama su wadansu kuma daga cikin malaman tafsiri suka tafi cewa a'a annabi Musa ya fita da annabi Haruna annabi Haruna ya tare da ƴaƴansa guda biyu Shibrin wa Shubayr sunayen su ne suke cewa ko abin da ya kama da haka lokacin da aka zo wajen dutse sai annabi Haruna ya ga wata kujera sai ya zauna bayan ya zauna ashe kawai Allah sai ya karbi ransa yana akan wannan kujera to bayan Allah ya karbi ransa akan wannan kujera annabi Musa ya dawo zuwa ga Bani Isra'ila Bani Isra'ila da annabi Musa ya dawo suka tambaye shi ina Haruna yace ya mutu sai suka ce ai ka kashe shi dama kaga mutun da mai saukin dabi'a da mu ashe baka son yana zama tare da mu shi yasa ka kashe shi don saboda ka ci gaba da azabtar da mu annabi Musa ce musu ya za ai in kashe shi yana dan uwana kuma ina tare da ƴaƴansa suna kallo in kashe shi wannan ɗaya ne daga cikin maganar da wato malamai suka tsayi sai mato suka sai Allah ce to yanzu su zabi mutun 70 daga cikin su aje can miƙati ga Ubangiji Allah ya tayar da Haruna ya gaya musu mutuwa ne yayi lokacin da suka ji wannan magana suka ce musu yarda ba sai Allah ya magana da su garin da garin shi yasa waɗansu malamai suka ce a'a a cikin suratul baqara da wannan da fa akhadhathumus sa'iqatu wa fa akhadhathumus sa'iqatu wa antum tanzurun da falamma akhadhathumur rajfatu duka azaba guda ce kenan tabi'a guda ce mutane guda ne waɗansu malaman tafsiri suka ce a'a sa'iqatu wata jama'a ce sun ce lan nu'mina laka hatta nara Allah jahratan amma ba a faɗi dalilin da suka ce ba za su yi imani da Allah ba sai sun ganshi su ko danga falan ma akhadhathumur rajfatu mutun 70 ne can ba a faɗi mutun 70 ba nan ko an faɗi mutun 70 can an ce sa'iqa tsawa ta kama su nan ko an ce rajfa ta kama su kenan sun bambanta amma dai malamai suke cewa yana yiwa mutane biyu ne jama'a biyu ce kuma dalilin da yasa aka girgiza wato aka halakar da su wannan yana zuwa yana yiwa ya zamanto ar-rajfa da as-sa'iqa amma dan an kawo as-sa'iqa da ar-rajfa ba matsala bace domin Allah yana iya kawo as-sa'iqa sannan a kawo rajfa idan muka duba cikin azabar da aka yi ma wato abin nan mutanen annabi Salih fa akhadathum ar-rajfatu fa asbahu fi darihim jasibina kaga nan na an faɗi cewa girgiza ta kama su a cikin suratul hud sai an ka ce wa akhadha alladhina zalamu as-sayha tsawa ta kama su ita ce sa'iqa as-sayha da as-sa'iqa duka guda amma sai aka ce mala'iki ne musu taraki sai girgiza kasa ta kama su kenan bambancin azaba ba shike nuna cewa ba mutane ne daban-daban amma abin da ke nuna bambanci shine can an ce nan an ce an zabi mutum 70 can kuma ba a kawo zancen mutum 70 ba ina fata an fahimce ni shine abin da dai malamai sun ka tafi kuma wallahu ta'ala a'lam Allah ce to falamma akhadathumur rajfatu lokacin da tsawa ta kama su to na an shafe wani abu domin mi domin ya kamata a ce a to an ce kawai an ce annabi Musa da mutum 70 sai tsawa ta kama su to mi aka yi tsawa ta kama su kenan alfa'u tadullu ala shay'in mahdhuf sai suka faɗi wani abu wanda bai dace ba koko suka muna ladabi ga Allah to falamma akhadathumur rajfatu lokacin da tsawa ta kama su qala rabbi sai annabi Musa yace ya rabbi ni kin sai ce ya rabbi mun fadi wannan ya ubangiji law shi'ta Allah da kaso ahlaktahum da ka halakar da su min qablu kafin mu zo nan ga wa iya ya Allah da ka halakar da ni duka Allah da ka Allah da kaso da baka bari ma mun ka zo nan gaba Allah sai ka halakar da mu gaba dai a huta ba sai an yi wannan ba malamai suke cewa ita law malaman lugha idan ta zo in kaga dama jawabin ta kana iya ƙara mishi lamun in kaga dama kana iya shafi shi kaga nan da Allah ce law shi'ta bai ce la ahlaktahum ba amma a cikin suratul an'am sai ce qul fa lillahi al-hujjatul baligha kace musu hujja ta gaskiya ga Allah take amma ce fa law sha'a sai ce la hadakum ajma'in da Allah ya so da shirye ya shirye da ku gaba daya albihim wannan aya ba za ta samu bayani ba irin yadda ya kamata zamu yi kokari mu tuke kan karshen aya sai gobe in Allah ya kai mun rai Allah ya samu na cikin masu iko imana Allah ya ba mu iko zamu karasar da karatu qala rabbi law shi'ta ahlaktahum min qablu wa iyyai yace Allah da ka so da ka halakar da su tun kafin mu zo anan wa iyyai da ni atuhlikuna bima fa'ala as-sufaha'u minna Allah zaka halakar da mu saboda abinda wawaye suka aikata daga cikin mu shi yasa in akwai wawaye ga wuri in akwai masu shan kwaya ga wuri in akwai masu banna ga wuri in kana zaman wurin nan wallahi yanzu na suna ja maka bala'i dan Allah zaka wajen ka mu kaf a wuce da kai kace a ni biyo da ni in yi gaisuwa ce a yace in hiya illa fitnatuka wannan jarabawa ce taka tudillu biha man tasha Allah kana batar da wanda kaso wato tudillu biha man tasha hidayatahu kinan wa tahdi man tasha Allah kana shirye da wanda kaso hidayatahu an shafi maf'ulun bihi anta waliyuna Allah kai ne waliyinmu faghfir lana Allah ka gafarta mana warhamna Allah ka ji kanmu wa anta khairul ghafirin Allah kai ne mafi alkhairin masu gafara annabi Musa ya faɗi wannan mu ma mun zo karshen tafsiri Allah ka gafarta muna Allah ka ji kanmu Allah kai ne mafi alkhairin masu yin gafara nan ya kamata mu dakanta sai gobe in Allah subhanahu wataala ya kai mu na rai abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته